Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoshin kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya. Kana masu na'urar computer duk lokacin da so ga dama sai su dangula voahausa.com domin kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 27 ga watan Oktoba na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya, Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Baba Yakubu ba mu kanun labarai.
Kungiyar rajin kare haƙƙin bala'adama ta Amnesty International ta la'anci gwamnatin kasar Gambia da ficewarta daga kotun ICC. Sai kuma shugaban cibiyar bada agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Laraba cewa yankin Aleppo ya zama wani dandali na kisan al'umma. Yar takarar shugabancin kasar Amurka kuma ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta ninka abinda abokin karawanta Donald Trump yake kashewa na kuɗi.
Madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku yi cewa shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da kwamitin raya jihohin Arewa maso gabas.
Gwamnati ta tashi dai yanzu kai tsaye ta gani akan cewa ya kamata a yi kwamiti na wajen mutane 20 da wani abu wanda za su tsaya dinga tsara kuma su tabbatar da cewa an kai ma mutanen nan tallafi na gaggawa ko kuma an sake mayar da su gidajensu.
Haka kuma sai a jihar Kaduna da aka fara horar da matasa ko akan menene?
Shi rashin aikin yi banda damuwa da yake kawo ma dan adam shi kansa yana sa rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali a al'umma. Shi yasa gwamnatinmu ta ce babban abin da za ta sa gaba shine me za mu iya yi mu jawo hankalin matasanmu.
To Grace Alheru Abdu kuma za ta shigo da shirin ta na domin iyali, amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Kungiyar rajin kare haƙƙin bala'adama ta Amnesty International ta la'anci gwamnatin ƙasar Gambia saboda ficewarta daga kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ICC, abinda Amnesty ta kira babban ƙalubale ga miliyoyin mutane da ake cin zarafinsu a faɗin duniya. A yayin da take ba da sanarwar ficewarta daga babban kotun na birnin Hague shekaran jiya Talata ne, Gambia take zargin kotun da yin watsi da dubban laifukan yaƙi da ake aikatawa a ƙasashen duniya daban-daban. Shawarar ficewar da Gambia ta ɗauka ya biyo bayan irin wannan mataki ne da Afirka ta Kudu da kuma Burundi suka ɗauka na ficewa daga kotun ta ICC. To amma daraktan nazari da gangami na ƙungiyar Amnesty International a nahiyar Afirka, Netsanet Bile, ya faɗa jiya Laraba cewa a maimakon ƙasashen Afirka su ci gaba da ficewa daga kotun, ya kamata su yi ƙoƙari su yi koyi da Botswana su yi aiki tare da kotun wajen warware batutuwa da ke damunsu. Bile ya ce yawancin mutanen Afirka ta hanyar wannan kotun ne kawai suke samun adalci daga cin zarafi da aka daɗe ana musu. Sai dai kuma ministan watsa labarai na Gambia Sheriff Bojan ya ce wannan kotun duk da cewar ana kiranta da sunan ta ƙasa da ƙasa, a ƙashin gaskiya kotu ce take wato abinda ta sa a gabanta shine illa da kuma musgunawa mutane da ba turawa ba, musamman waɗanda suka fito daga nahiyar Afirka. Masu sukan lamiri ga wannan kotun dai sun ce kotun ta fi mai da hankali ne akan ƙasashen nahiyar Afirka kuma ta yi watsi da laifukan yaƙi da ke faruwa a wasu sassa daban-daban na duniya. Har ba wato aka ba da misalin cewa daga cikin shari'o'i 10 da kotun ta yi aiki a kansu zuwa yanzu ɗaya ne kawai wanda ba 'yan ƙasashen Afirka aka musu ba.
Shugaban cibiyar bada agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a jiya Laraba cewa yankin gabashin Aleppo na Siriya ya zama wani dandalin kisan al'umma, inda aka kashe mutane sama da 400 kuma kusan 2000 suka jikkata a cikin watan da ya gabata. Akasar mutanen da waɗannan hare-haren ya rutsa da suko duk yara ne ƙanana, in ji shugaban cibiyar bada agajin Stephen O'Brien a cikin rahotonsa na wata-wata na aikin ƙungiyarsa na shiga da kayan agaji ga mazauna yankin da yake daidaita wanda ya gabatar ga Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin. ya sake maimaita zargi da sakataren majalisar ɗinkin duniya da babban kwamishinan kare haƙƙin bil'adama suka yi a can baya cewa gwamnatin Siriya da Rasha ne ke da alhakin kai hare-haren ruwan bumabumai babu ƙaƙƙautawa tun farkon wannan yaƙi da ya ɓarke kusan shekaru shida da suka gabata. A makon da ya gabata Siriya da Rasha sun fara tsagaita buɗe wuta a kan gabashin Aleppo da na ɗan lokaci don ba damar fitar da wasu wato tsananin masu tsananin fama da ciwo da masu rauni kuma da kuma ma'aikatan agaji domin su samu damar raba kayan agaji a garin wanda rabon da an kai kayan agaji a cikinsa an kusa watanni huɗu da su gabata an tsawaita shirin tsagaita wuta har zuwa kwanaki takwas amma rashin samun tabbacin tsaro daga ɓangarorin masu faɗa da juna ya sa ƙungiyoyin ba da agajin suka kasa iya shiga su yi aikinsu da ya dace.
Ana sauraron waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika. Yar takarar shugabancin ƙasa a nan Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta ninka abinda abokin karawanta na Republican Donald Trump yake kashewa na zunzurutun kuɗaɗe a gwagwarmayarsu ta shiga fadar White House. Amma dai Trump ɗin ya faɗa jiya Laraba cewa zai zuba ƙarin makuɗan kuɗaɗen aljihunsa a cikin yaƙin neman zaɓensa cikin makonni biyu da suka rage a yi zaɓen ta ranar 8 ga watan gobe ta Nuwamba. Rahotannin da 'yan takarar suka baiwa gwamnatin Amurka na nuna cewa Hillary Clinton tsohon sakatariyar harkokin wajen ƙasar wacce ta himmantu wurin ganin ta kafa tarihi zama macin farko da ta ɗere kan kujerar shugabancin Amurka ta tara dala miliyan 950 kuma har yanzu tana da sauran dala miliyan 178 da ke hannu da za ta batar da su wurin tallace-tallacen gidan talabijin a ƙoƙarin ganin jama'a sun fito sun jefa ƙuri'unsu. Shi kuma Donald Trump ya tara dala miliyan 449 kuma yana da dala miliyan 97 a hannu. Trump wanda hamshakin ɗan kasuwa ne mai hada-hadar gine-gine jiya ya zo nan Washington don buɗe sabon otel ɗinsa mai ciki da kayan alatu wanda ke kusa da fadar White House kuma ya faɗa wa gidan talabijin ta CNN cewar ya riga ya kashe kuɗin aljihunsa da ya kai dala miliyan 100 a cikin yaƙin neman zaɓensa. Wannan dai shine karo na farko da Trump ke shiga zaɓen riƙa wani mukamin siyasa sai dai yanzu haka yana bayan Hillary Clinton wato wurin farin jini ga Amurkawa. Duk da haka Trump dai ya nace cewar shi ne fa zai lashe zaɓen wannan shekarar. To amma masu fashin baki a kan zaɓe sun ce Hillary Clinton ce ta daɗa nuna alaman cewar tana dabda yin tarihi na zama shugaban Amurka ta 45 wato wacce za ta maye gurbin shugaba Barack Obama wanda wa'adinsa na biyu ke karewa ranar 20 na watan Janairu sabuwar shekara.
To madalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu bude taskar labaran namu da batun kaddamar da kwamitin da zai ciyar da jihohin Arewa maso gabashin Najeriya gaba da shugaba Muhammadu Buhari ya karkashin jagorancin General 12 plus Yakubu Danjuma mai ritaya. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan kwamiti kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana ya kunshi 'yan majalisar tarayya da gwamnoni da 'yan kasuwa da wakilan al'umma da kuma mutane ƙwararru waɗanda suka san makamar aiki wurin sake tsugunar da jama'a. Da yake jawabi a wurin ƙaddamar da wannan kwamitin, shugaba Muhammadu Buhari ya ce lallai ayyukan kwamitin nan za su tafi ne ƙarƙashin jagorancin amintattun mutane waɗanda suka san ya kamata kuma waɗanda an tabbatar cewa za su yi al'umma aiki ba tare da yaudara ko cuta ba ƙarƙashin jagorancin Janar Tiwa Danjuma. Amma kuma aikin kwamitin nan na shekara uku ne ba zai kasance na dindindin ba.
The Presidential Committee on the Northeast Initiative would not exist in perpetuity or isolation. Rather, it will exist.
Yace wannan kwamitin na shugaban ƙasa akan sake raya yankin Arewa maso gabacin Najeriya ba zai kasance ba na har illa ma sha Allahu, don kuwa za a ɗiban masa shekara uku ne domin gudanar da aikinsa. Sa'annan daga bisani ana sa ran cewa za a yi wani tsari mai tsawo wanda zai fasalta hanyoyin da za a bi domin gudanar da aikin raya al'ummar ya ci gaba ba tare da an tsaya ko kuma an samu wani jinkiri ba. A halin yanzu dai, in ji shugaba Muhammadu Buhari, wannan kwamitin zai samu kuɗin gudanar da ayyukansa na shiga daga gwamnatin tarayyar Najeriya, da jihohi, da ƙananan hukumomi, da ƙungiyoyi masu zaman kansu, da kuma kwamitoci ko ƙungiyoyi na ƙasashen ƙetare masu tallafa wa inganta rayuwar jama'a. To ganin cewa shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawa ta Najeriya kuma mai wakiltar jihar Borno a Majalisar Dattawan Najeriya na ɗaya daga cikin mambobin wannan kwamiti, wato Sanata Ali Indume, na tuntuɓe shi domin in ji ƙarin haske akan yadda suke fatan aikin wannan kwamiti ya kasance da kuma irin abubuwan da ake fatan za a cimma.
To abin da yasa dai alhamdulillah mu muna ta jawo hankalin duniya da jama'a da gwamnati akan yanayin da muka samu kanmu da kuma abubuwan da za su biyo baya, musamman da abin da ya shafi yunwa da ta'addi da aka yi da kuma talauci da yake wurin. To gwamnati ta tashi dai yanzu kai tsaye ta gani akan cewa ya kamata a yi kwamiti na wajen mutane 20 da wani abu wanda za su tsaya su dinga tsara kuma su tabbatar da cewa an kai ma mutanen nan tallafi na gaggawa ko kuma an sake mayar da su gidajensu ko kuma an ba su taimako wanda za su kokari su fara rayuwarsu da shi. To alhamdulillah tunda muna ciki za mu yi kokarinmu tunda mun san abin da halin da mutane mu suke ciki. Amma kamar da shi shugaban kasa ya faɗa, maganan ginin gidaje ba shi ne na farko ba. Maganan tukuna mutane su rayu, su samu lafiya, su samu abin da za su ci, sa'annan a yi tunanin inda za su kwanta da kuma yadda za su fara farfado da rayuwarsu.
Shi kuwa shugaban kwamitin wato Janatiwa Danjuma ya yi amfani da wannan damar ne wurin ƙara tabbatar ma shugaba Muhammadu Buhari cewa za su yi aikinsu bisa ga riƙon amana da tabbatar da cewa sun yi abin da ke daidai domin fitar da al'ummar yankin Arewa maso gabacin Najeriya daga halin ƙunci da wahala da lalura da suka samu kansu a ciki tun lokacin da aka fara yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram da ya kawo halin ƙunci ya kuma sanya kafa wannan kwamiti ya zama wajibi.
Rebuilding the Northeast will be resource intensive and it cannot be done overnight.
Janatiwa Danjuma wato shugaban wannan kwamiti ya ce sake gina Arewa maso gabacin Najeriya na buƙatar maƙudan kuɗaɗen gaske kuma ba aiki ne da za a iya yin shi a dare ɗaya ba, sai dai aiki ne da ya zama tilasi an yi shi ganin irin halin ƙunci da lalurori da al'ummar Arewa maso gabacin Najeriya ke fuskanta wanda ya tilasta shugaba Muhammadu Buhari ya kafa wannan kwamiti kuma ya gabatar da wasu tsare-tsare da ake ganin idan aka yi amfani da su za su kawo sauƙi da ci gaba. Umar Faruk, Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Ai mulki nikima ce ta Allah, sannan shi ne hanyar halaka.
To a can jihar Kaduna kuma matasa ne har su 5,000 yanzu haka ake horazuwa domin su yi noman rani na alkama. Wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya leƙa zauren taron, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Gwamnatin jihar Kaduna ta ce ta gano ko bayan damuwar da ke cikin zukatan waɗanda ba su da aikin yi, hakanan kuma rashin aikin yin na kawo tashin hankali tsakanin al'umma. Da yake jawabi a wurin kaddamar da taron noman alkama na rani a jihar Kaduna, gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Irfa'i ya gaya wa mahalarta taron bitar da za a yi domin wayar da kan manoma akan noman rani na alkaman cewa tunda dai Kaduna ba ta cikin jerin jihohin da ke da albarkatun maito, ya zama wajibi a rungumi noma domin kosai da noma ake rayuwa.
Babban abin da gwamnatinmu ta gada da aka rantsar da mu shi ne matasanmu ba su da aikin yi. Wasu sun gama makaranta, wasu ba su yi ba. To shi rashin aikin yi banda damuwa da yake kawo ma dan adam shi kansa yana sa rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali a al'umma. Shi yasa gwamnatinmu ta ce babban abin da za ta sa gaba shi ne me za mu iya yi mu jawo hankalin matasanmu su samu abin da daga safe zuwa yamma suna da aikin yi, sannan kowane mako ko kowane wata suna da dan kuɗi a aljihunsu, sai kaga an zauna lafiya. To mu abinda muka gada a nan arewacin Najeriya shine noma, ai ƙarfinmu kenan. Ba mu da mai, mai yana can Niger Delta, kuma kullun suna hana ma kiran mai din wai dan kada mu nan mu samu wani abu. Kullun ane mana gori cewa a Najeriya ba abinda muke ƙarawa. Amma ko mutum a rijiyar mai yake kwance, in ya fito daga rijiyar mai sai ya ci abinci.
Game da tsarin da gwamnatin jihar Kaduna za ta bi wajen tsamo matasa kusan 5,000 wajen noman ranin, kuwa gwamna Malam Nasu Irfa'i cewa yayi.
Dama jihar Kaduna ita ce na ɗaya wurin noman masara a Najeriya, mu ne na ɗaya wurin noman waken soya, mu ne na ɗaya wurin noman citta jinja, mu ne na ɗaya ko na biyu wurin tumatir, ba a bar mu baya ba wurin noman rake. sai yasa muka ce a jihar Kaduna wayannan kananan hukumomi guda hudu ko biyar da muka tabbatar cewa za a iya noma alkama mu tara matasa 2500 zuwa 6000 mu roke su ku gwada wannan sabon salo za a ba ku taki za a ba ku iri za a ba ku kayan da zai kashe kwari sannan in kuka gama ga wanda zai saya kuɗi hannu to duk wannan shirin muna ganin idan matasa waɗanda suka zo yau nan a ƙasa in baɗi suka dawo da babur waɗanda suka zo da babur baɗi suka dawo da mota matasa da dama za su ƙara zuwa
to ko me mahalarta wannan taron horar da matasa bitan noman alkamar rani za su ce
sunana Muhammad mai fada faki fatan da muke gwamnati ta taimaka mana da jali ingantacciya ai wata a ba mu takin zamani ai komai ba a zama noman yan Abuja da noman yan ƙauye bai kasance noman yan ƙauye ne cikakke za mu shuka mu gyara insha Allah
sunana Asibi A Hassan daga Zaria local government mu da alhamdulillah mu da ma mu mata abinda muke so da ma noma noma shine gishikin arzikin Najeriya magabaki daya yan arewa mu sun sa ido akan magana mai to me mai zai mana mu mata a dawo gona ayi noma kamar ni da kuke gani nika noma buhu 200 na masara
sunana Alhassan Balarabe Musa abubuwan ma da ake gwamnati ke kashewa musamman a kudaden da ake kashewa wajen shigo da abinci za ka ga zai ragu saboda haka za ka ga cewa tattalin arzikin kasar nan zai bunƙasa kuma tattalin arzikin al'umma daga ƙasa zai bunƙasa
ana dai sa ran waɗannan matasa da suka fito daga kananan hukumomi huɗu na jihar Kaduna za su kwashe kwanaki uku ne suna koyan harkar noman rani na alkama a jihar Kaduna sannan gwamnatin ta tallafa musu da taki da iri da kuma maganin kwari. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To an ga da Isa Lawal Ikara har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 1 ne na tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Nace amma suna tananta ku ne saboda addini ne suna tace a ba su tanantawa orefa suna tace ore sai tambar rai sun ita tace i da hada ore in tabbatar da kuma ba da dole ba in jita
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba grace alheri abduki fata iyali na lafiya yau ƴan matan sakandaren tibok 21 nan da aka saki suka cika makonni biyu da ganawa da iyayensu Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka yi alƙawarin neman bayanai kan waɗansu batutuwa da suka shige wa al'umma duhu game da sakin ƴan matan da kuma makomar waɗanda aka baro baya. Tambayoyin da muka yi ƙoƙarin neman amsa a wannan shirin. To sai dai bayanan da muka samu a hirar da muka yi da mahaifin ɗaya daga cikin ƴan matan da aka saki ta sa alamar tambaya musamman batun auren dole da kuma musuluntar da su. Sabanin abin da shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau ya faɗa a faifan bidiyo na farko da ya fitar da kuma bayanan waɗansu matan da suka tsere daga hannun kungiyar. Waɗannan na daga cikin bayanan da na nemi ƙarin haske a wurin shugaban kungiyar iyayen Yakubu Nkeki wanda na fara da tambayar su yadda aka fitar da ƴan matan nan 21 daga jejin Sambisa.
Sun ce mutanen akwai wani macicin mota ne wanda baya da karfi sosai kamar sifa ne aka tura su a ciki. Aka fara tafiya wani lokaci ya tsaya su tura sannan suka tafi wani wuri da dama sun yi tafiya sosai kamar na yini guda to wace gari kuma suka iso wani wuri su ne aka soke su aka ce a nan ku yi tafiya za ku yi gaba za ku je ku samu wani gari kusa-kusa a nan to a can za ku samu wanda zai tare ku shi ne maganan da aka bar ku da shi to haka suka fara tafiya suka zo suka samu wayansu shi ne aka tambaye su suka ce su ƴan makaranti ba ne aka ce musu to ku tsaya a nan. To suka tsaya sannan jim kaɗan sai suka ga samiyan tsoro suka zo sannan aka ɗibe su to da aka ɗibe su shi ne kafin su hakara an zo an kawo su har inda ma aka sa su a jirgi aka tafi da su Abuja.
Wato a cikin jejin nan da suka yi tafiyan wuni guda da kwana guda ɗin nan babu alaman jami'an tsaro ko kaɗan babu sojoji a cikin jejin.
Eh sun ce ba su ga sojoji ba sai dai can inda suka zo suka tsaya aka tsayar da su ba haka ba ba su ga sojoji ba kuma ce jaji nan a wurin Hadiya sun ce ba cikin ba gidaje masu kyau ba ma a wajejin kamar daji ne haka wayansu ma suka yi buga-buga na ciyawa da kansu su ta matan masu zauna a ciki domin wuraren ba cikin birni ko kuwa wani kauyeki na ne bane a daji ne aka yadda suka faɗa mun su shekara biyu nan amma dai an dinga yawo da su akai su gina akai su gina akai su gina wani lokaci za ka akai su cikin birni in sun kama birni wani lokaci kuma sun ga an kai hare sai su fito kuma akai su wani wuri to can da suka gani cewa duka birane din sojoji su riga sun kwato to shine suka je suka zauna dindindin a daji.
Wato kamar idan kungiyar Boko Haram din nan ta kai hari ta kwace wuri sai su je su zauna da su a wurin sai an sake kore su tukuna sai su koma cikin jeji.
Yawwa an amada musu kuma sai su fito su gudu daji kuma haka da matan suka fada.
Amma ba sa kai su wani wurin da waɗansu mutane za su gansu ballantana a sanar da hukumomi kenan.
A babu ba sa iya masu da karan kansu ma ba su sani ma wani bangare suke ba ma kwata-kwata. Ba su sani ko wani gari wani bangare suke ba. Suna Najeriya ne, suna Kamaru ne, suna ina ne.
To lokacin da ake tafiya da su din nan bisa ga bayanan da suke muku suna tafiya da daddare ne ko kuma ko da rana ma akan tafi da su?
Sun ce wani matuwa ya taso kamar an kawo musu hari wani lokaci suka ji karan bindigogi da bomai na sojoji dai ko da rana ma suka iya su fita a sasu a mota su gudu bangaren da babu matsala. Wani lokaci kuma da dare ne za su fita su yi nasu hanya inda suka gani ba matsala. Haka suka faɗa ba wai sai da dare ko sai da rana ba duk lokacin da suka ga damuwa dai zai sauko musu to za su iya su yi escaping wannan damuwan.
To a cikin shekaru biyun nan da suka shafe a hannun kungiyar Boko Haram Malam Yakubu ina suke samun sabulun wanka da wanki da kuma sutura da suke sawa?
Sun ce fa da farko kusan shekara da wani abu nan duka wannan ba damuwarsu ba har shinkafa ma wani lokaci suka iya tushe hanyar da moto zai yi tafiya a kai buhun shinkafa saboda yawansu a hannunsu a daji. Sauran wayannan abubuwa da kuma nama ba zama damuwarsu ba ne. Sai dai yanzu da sojoji sun riga sun yi kafa suka tushe kowane bangare ba su samu komai na abinci shi ne abinci zai ya kare a hannunsu in ba haka ba.
Sutura fa.
Da duka da kauci da kam. Akwai kata-kata kowane irin abu suna nan suna warwaro da shi.
Sutura kayan suturan jiki fa ina suke samu wake musu dinki?
Suturan jiki sun ce su ana kawo musu har akwai wadanda ma ta ce ita da kanta takan iya yi dinki da hannunta ta dinka sutura ma kanta ma. Wani lokaci kuma za su kawo sutura nan a jike su ba su. Ko ma ya dace da kai ko bai dace da ita ba ma ko ya fi ka oversize ko ba oversize ba dai za a kawo musu a dinka a dinke dai a lalaba musu.
To su shugabannin mayakan nan suna jin rediyo suna samun bayanai duk abin da ake yi suna ji su waɗannan ƴan matan suna jin labarai ko kuma akwai wata hanya da suke jin abin da yake faruwa musamman neman sunan da kuma bayanai da gwamnati take yi?
Eh sun ce wani lokaci in ma har ma ana irin wannan program kamar Filidumi iyali nan sun ce mutanen da suna dajin masu ma suna da na'ura suna iya kallo kamar in abin da aka tura NTA da sauran TVC kuma suna gani suna kallo suna ji
duk
da har suna ce ma wace irin mama ne tana kuka dumi mu kullum kowane rana din nan a cito ƴan matacci ba a kona kaza ƴan matacci ba nan nake eh ba za ku iya ku wayata ba ni ma muryanta ne nake ji ban ganta da ido ba amma na ji muryanta
wato suna sauraron rediyon nan suna jin ana neman su
dukkan su suna sauraron rediyo da su mutane Boko Haram din ma duk komin da muke yi su ma ci suke yi dan dal suna da dukkan na'uran a hannu.
To a cikin hirarsu da wakilin Umar Faruk Musa kakakin shugaban ƙasar Najeriya Garba Shehu ya bayyana hanyar da aka bi na samun sakin ƴan matan 21 da kuma matakan da ake bi na ceto sauran da suka rage.
To mu a tamu fahimtar kasan wannan kofa ta tattaunawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi ya bude ta yayin da ya je majalisar ɗinkin duniya cikin jawabi da ya yi kira cewa ita kanta majalisar ɗinkin duniya tana iya shiga cikin wannan magana. Matsala da ake samu a duk shekarun bayan nan tsakanin gwamnati da ta shuɗe da ƙungiyoyi irin waɗannan a akwai mutane da kan shigo waɗanda suke ba da kyakkyawar niyya suke zuwa ba a buƙatar suke kawo su cikin irin wannan kuma kamar yadda aka sani a ofishin tsohon mai bayar shugaban kasa shawara akan tsaro, ai akwai shaida da ta nuna cewa akwai waɗanda suke sun zo sun karɓi kuɗi na gwamnati ma da cewa za su dawo da ƴan matan Chibok. Shi shugaban Muhammadu Buhari so abin da yake so a samu wato waɗanda za su shigo tsakani, su sun amince musu, mu mun amince musu. To kuma aka zo wannan magana ta zo akan akasi domin an sa'a aka dace da wasu masu zaman kansu ƴan gwagwarmaya na ƴanci na ɗan adam wanda watakila ba sai an faɗi sunansu ba, su can ƙungiyar Boko Haram sun amince musu, mu ma kuma gwamnati ta amince musu. Saboda haka aka shigo da su ƙungiyar agaji ta Red Cross da gwamnatin Switzerland waɗannan don su taimaka musamman wajen karɓo waɗannan yara daga can ɓangare su kawo su inda za a danka su ga hannun gwamnatin tarayya.
To amma me aka ce ko me aka yi wa su kuma ƴan wannan kungiyar, tunda abu da mawuyaci hankali ya rika cewa za su dauki ƴan matan nan kawai su bada su ba tare da an musu wani abu ba ko?
To wannan watakila daga baya za a ji, amma ni a inda nake yanzu a bayanin da nake da shi shine waɗannan ƴan mata guda 21 su can sun bada su dan su nuna cewa a'a fa ƴan matan nan suna hannunmu, ku da aka sako ku zo ku ba da labari inda kuka fito, ai kun bar ƴan uwanku a wurin dan a dauka da gaske muke ni abu mu ne a fahimta ta kenan.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Yanzu dai a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da Umar Faruk Musa da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa ya kuma haɗa dukkan ƴan matan Chibok da sauran waɗanda ƙungiyar ke garkuwa da su da danginsu lami lafiya cikin alherinsa da alheri.
Mata su ne duniya, su ne daɗin duniya.
To madalla, da kuma wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta ƙaice.
Fadar shugaban ƙasar Amurka ta White House ta ce har yanzu bata tuntuɓi gwamnatin Philippines akan barazanan da Philippines ɗin ta yi ba, na cewar tana neman yanke hulɗan harkokin soja da ke tsakanin ƙasashen biyu. Sanarwar da fadar White House ta fitar da shi ya zo ne a rana ɗaya da shugaban na Philippines Rodrigo Duterte ya sake barazanar cewa zai yanke wannan hulɗa da Amurka, wanda shi ne karo na biyu cikin kwanaki biyu da ya yi irin wannan wato ta da jijiyar wuya. Duterte ya yi wannan hurici ne a babban birnin Japan Tokyo, inda ya sa inda yake ziyaran aiki na kwanaki uku. Yana cewa yana son ya raba Philippines da sojojin kasashen waje a cikin wa'adin shekaru biyu masu zuwa nan gaba, ko da kuwa zai mai da hankali ya sake yin nazari a kan yarjejeniyoyi ko kuma zai watsar da yarjejeniyoyin da aka kulla da wasu kasashe. A karo na farko a tarihi, Amurka ta janye daga jefa ƙuri'a a kan ƙudurin da aka gabatar a Majalisar Ɗinkin Duniya na cire takunkumi tattalin arziki da kasuwanci da aka ɗora wa ƙasar Cuba tun shekaru 60 da suka wuce. Tun shekara 25 da suka wuce ne kowace shekara fa sai Majalisar Ɗinkin Duniya ta nemi ƙasashe sun jefa ƙuri'a a kan maganar kawo ƙarshen wannan takunkumi wanda aka ba wa ƙasar Cuba a zamanin yaƙin cacar baki da ke a tsakanin ƙasashen yammacin duniya da kuma na gabashin Turai. A wancan shekara dukkan ƙasashen duniya dai in banda Amurka da Isra'ila sun jefa ƙuri'a amincewa a cire wannan takunkumin. Amma kuwa wannan shekara ƙasashen biyu Amurka da Isra'ila dai sun janye daga jefa wannan ƙuri'ar.
To madalla, da taƙaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Baba Yakubu Makire da ya tsaya gabatarwa, sai wato Solomon Abu da ya bada umarni, da injiniyanmu Injiniya Jimmy, ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da hantsi da wani sabon shirin.